Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanmu da wannan asubahi na yau Litinin 29 ga watan Nuwamban shekarar 2021. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga Baballe da kanin labarai.
Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 ta afko a yankin Amazon mai nisa dake arewacin ƙasar Peru jiya Lahadi, kuma an ji ta har zuwa Lima dake tsakiyar ƙasar, inda ta lalata gidaje 75. Hukumar kula da iyakokin tarayyar Turai za ta tura jirgi da zai rika sintirin sa'o'i 24 a rana a gabar tekun Channel domin saka ido kan ƴan kirani dake tsallakawa. Jami'an kiwon lafiya na kasar Holland sun faɗa jiya Lahadi cewa mutane 13 da suka isa kasar kwanan nan a jirage daga kasar Afirka ta Kudu suna ɗauke da Omicron, sabon nau'in coronavirus mai saurin yaduwa.
Kanan labaran kenan aka saurara. Bayan labaran za ku ji cewa Hukumar gidan gyar halinka da ke jihar Filato ta tabbatar da hari da 'yan bandiga suka kai wa gidan yarin a Jos.
Yan bindiga yan bunda suna harkame ma suna ciki haka, yanzu aka su fish ma'aikatan ma ba za su yi ijaba, su ma ba za su yi ba.
Gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle ya yi wa al'umman jihar Albishir na buɗe layukan sadarwa da kasuwanni da aka rufe su don yaki da 'yan ta'adda. Gwamnatin Tarayyar Najeriya tana shirin kafa katafariyar ma'aikatan shinkafa domin samar da ɗaruruwan tan na shinkafa a cikin ƙasar. Bayan haka muna ɗauke da shirin Ciki da Gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumal zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 ta afko a yankin Amazon mai nisa dake arewacin ƙasar Peru jiya Lahadi, kuma an ji ta har zuwa Lima dake tsakiyar ƙasar, inda ta lalata gidaje 75, amma ba a samu rahotannin mace-mace ba. Cibiyar nazarin ƙasa ta Peru ta ce girgizar ƙasar na da zurfin kilomita 131, kuma girgizar ƙasar ta kai nisan kilomita 98 daga garin Santa Maria de Niba na lardin Condoconqui. An ji girgizar ƙasar a tsakiya da kuma arewacin ƙasar Peru. Wasu mazauna yankin sun bar mahallansu a matsayin rigakafi, a cewar rahotannin gidan rediyo da talabijin na yankin. Sai dai ba a bada rahotannin lalacewa ba ga bututun mai na fetro na gwamnati mai tsawon kilomita 1,100 wanda ya ratsa yankin Amazon na Peru zuwa gabar tekun Pacific a arewa. Hukumar kare haƙƙin fararen hula ta ƙasar, wato NDC, ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa gidaje 220 lamarin ya shafa, inda 81 ba za su zaunu ba, kuma 75 sun lalace. Hukumar kula da iyakokin tarayyar Turai za ta tura jirgi da zai rika sintirin sa'o'i 24 a rana a gabar tekun Channel domin saka ido kan ƴan kirani da ke tsallakawa. Ƙasar Faransa ta sanar jiya Lahadi bayan da ta nemi taimakon abokanan hulɗarta na daƙile safarar mutane. Ministoci da ke kula da bakin haure daga ƙasashen Faransa da Jamus da Holland da kuma Belgium sun haɗa a tashar jiragen ruwa ta Calais a arewacin ƙasar Faransa jiya Lahadi, kwanaki 4 bayan da aka samu wani haɗari mai muni wanda mutane 27 suka nitse a Channel. Sun haɗu ba tare da ƙasar Birtaniya ba, wacce aka cire bayan takaddama a makon jiya. Ƙasashen 4 sun amince su ƙarfafa aikin haɗin gwiwa tare wajen yakar ƙungiyoyin da ke shirya jiragen ruwa da rigunan ceto ga ƙungiyoyin 'yan kirani da za su fita wata 'yar ƙaramar hanyar teku da ta raba Faransa da Burtaniya. Ministan harkokin cikin gida na Faransa Gerald Darmanin ya sanar cewa hukumar kula da iyakokin tarayyar Turai Frontex za ta tura jiragen sa ido dare da rana domin taimakawa 'yan sandan ƙasashen Faransa da Holland da Belgium. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kiwon lafiya na ƙasar Holland sun faɗa jiya Lahadi cewa mutane 13 da suka isa kasar kwanan nan a jirage daga kasar Afirka ta Kudu suna dauke da Omicron sabon nau'in coronavirus mai saurin yaduwa. Fasinjojin suna cikin rukunin mutane 61 waɗanda suka kamu bayan isar su Amsterdam a ranar Juma'ar da ta gabata. Sanarwar tana zuwa ne jim kaɗan bayan ƙasar Australia ta ce an samu fasinjoji 2 waɗanda suka kamu da sabon nau'in da suka isa Sydney kwanan nan. Omicron shine nau'i na 5 da hukumar WHO ta ayyana abin damuwa. An fara gano shi ne a ƙasar Afirka ta Kudu wacce ta samu hauhawar waɗanda ke kamuwa da COVID-19. Amma masana kimiyya har yanzu ba su sani ba a zahiri ko nau'in Omicron ya fi saurin yaduwa ko hadari ba. An kuma samu waɗanda suka kamu da sabon nau'in a Isra'ila da Hong Kong da wasu ƙasashen Turai.
Toma da lakafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. A jiya Lahadi ne al'umman birnin Jos na jihar Plateau suka fuskanci wani gagarumin harin 'yan bindiga a wani gidan yari a birnin, inda 'yan bindiga masu tarin yawa da muggan makamai suka afka wa gidan yarin. Ga dai wakiliyarmu Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana.
Hukumar gidan gyara halinka da ke jihar Plateau ta tabbatar da hari da 'yan bindiga suka kai gidan yarin. Da yammacin jiya Lahadi ne aka rika jin karar harbin bindiga a gidan gyara hali da ke tsakiyar birnin Jos. A wata sanarwa da ke da sanya hannun jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ta ƙasa Francis Enobore ta ce maharan da suka zo da yawan gaske da muggan makamai sun bude wuta wa jami'an gidan yarin kafin suka balle kofar gidan yarin suka shiga. Sanarwar ta ce duk da shike 'yan bindigar sun shiga cikin gidan yarin, jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda da sojoji sun kewaye daukacin gidan yarin. Lamarin ya sanya jami'an tsaro toshe dukkan hanyoyin da suka zame mahada tun daga shelkwatar 'yan sandan Najeriya da ke jihar Plateau da ofishin hukumar farin kaya ta DSS da ofishin 'yan sanda na A Division da Area Command. An ga hotuna da suka nuna an kona wasu motoci da wani sashe na gidan yarin. Wani mazaunin unguwar da ke daura da gidan yarin ya shaida min cewa an tottoshe dukkan hanyoyi kuma sun yi ta jin harbe-harbe.
Yawwa da fito da auren kudin nan ne gidan yaro mai kira da sabon gaba ne fara angon mu ba shi ga nace me ya faru? Sai ya ce mun ko ko ranar suka zo suka face wannan what we call prison service.
Su 'yan bindigan kenan.
Su 'yan bindigan suna harkame ma suna ciki haka. Yanzu aka su fish ma'aikatan ma ba za su yi gaba su ma ba za su yi fita ba. Na wani kan reinforcement na security don an zaga wurin da ya zuwa ba san ko ya za ka rasa ba.
Sanarwar ta ce zuwa daren jiya dai sun sha kan lamarin kuma za a ci gaba da ba da bayanai kan abin da ke faruwa a gidan yarin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ana buƙatar sabunta kokarin hana yaduwar coronavirus yayin da masana kimiyya suke ta kai kawo don tantance hadarin da ke tattare da sabon nau'in cutar Omicron. Karancin adadin waɗanda suka yi allurar rigakafin haɗi da gajiyawar jama'a kan matakan kariya suna jefa ƙarin mutane a Afirka cikin haɗari. Ƙwararru sun ce ba abin mamaki ba ne an gano sabon nau'in cutar coronavirus. Ƙasa da kashi 8 cikin 100 na 'yan Afirka suka karɓa allurar rigakafin COVID-19, lamarin da ya haifar da yanayi na cutar zuwa yaduwa kuma tana sauya yanayi. Jami'ar hukumar WHO a Afirka Dr. Mary Stephen ta ce a rashin allurar rigakafin jama'a na buƙatar a ƙarfafa musu gwiwa domin ɗaukan wasu matakan kariya da rage yaduwar cutar da ceton rayuka. Shugabannin ƙasashen yankin Asiya da dama sun yi kira da inganta hulɗar tattalin arziki da ƙasar Afghanistan tare da yin alkawarin ba da taimako ga mutanen Afghanistan yayin taron ƙoli a ƙasar Turkmenistan. Ƙasashen da ke cikin ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashe 10 da suka haɗa da Turkiyya da Iran da Pakistan da Afghanistan da kasashe shida na tsohuwar tarayyar Soviet sun bayyana damuwarsu jiya Lahadi kan yanayin da kasar Afghanistan take ciki, tare da taimakawa wajen daidaita kasar wacce kungiyar Taliban ta karba iko. Shugaban kasar Pakistan Arif Albi ya lura da barazanar durƙushewar tattalin arziki da na kuɗi a Afghanistan, yana mai cewa akwai buƙatar kasashen musulmi su haɗa kai don taimakawa wajen daƙile wani bala'i da ka iya haifar da ruɗani da rikici.
Madalla gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, har yau a Najeriya gwamnatin jihar Zamfara ta ayyana buɗe layukan wayar salula da kasuwanninsu na ci mako-mako don ganin an samu sauƙin hare-hare. Wakilin mu Sani Shaibu Malumfashi ya rawaito cewa gwamnan jihar Bello Mutawallin Muradun ya bayyana hakan ne a ƙarshen zaben shugabannin APC a Gusau. Ga dai rahoton nashi.
Gwamnatin jihar Zamfara ta riga ta kammala dukkan shirye-shiryenta da suka wajaba don buɗe layukan tarho a Litinin dinnan da kuma zuwa Talata don sauƙaƙawa mutane ganin cewa al'amura sun yi sauƙi ba kaman da ba dangane da batun hare-haren 'yan bindiga. Gwamnan jihar Bello Mutawallin Muradun ne ya bayyana hakan a ƙarshen zaben da aka yi na shugabannin jam'iyyar APC. Shin ko yaya mutanen jihar suke ji game da wannan al'amari? Na zanta da wasu.
Sunana Lawal Ibrahim daga Magani, tsina dan kasuwa. Muna murna, muna farin ciki da abin da gwamnatin jihar Zamfara ta yi na buɗe mana kasuwanni da network. Kuma an yi wannan ne don mu, kuma muna godiya. Allah ya saka mata alkhairi.
Sunana Injiniya Murtala daga garin Anka. To alhamdulillah, muna godiya ga gwamnatin jihar Zamfara karkashin jagorancin Dr. Bello Muhammad Mutawallin Muradun. Yau na wayi gari cikin farin ciki na jin za a buɗe network da sauran kasuwannin jihar Zamfara. Wannan shi ya nuna mana cewa gwamnati mai jin tausayin al'umma sani mun yi farin ciki saboda buɗe wannan network shi zai ƙara ƙarfafa mana, duk da yake an dauke shi ne a bisa lalura. Kuma alhamdulillah mun ga alfanun abun yayi tasiri gare mu, saboda kai hare-haren da ake yi an samu kusan kashi 50 cikin 100 an samu sauki. Daidai an tau, dole ne dama in za a yi gyara, to sai ya kasance mutane sun ji ga jikinsu. Allah subhanahu wata'ala ya sa a cigaba da samun zaman lafiya kamar yadda aka samu. Allah ya dafa masa a cikin dukkanin al'amuran sa da sauran makarban gwamnatin shi.
Sunana Abdul Malik Sa'idu Maiduridi. A hakika gaskiya ba wani bane al'umma jihar Zamfara suna cikin matukar murna da wannan mataki da gwamnatin jihar Zamfara ta dauka na dawowa da cigabar kasuwancin da aka yanke na watanni na wasu kananan hukumomi. Kafin haka al'umma suna son shiga cikin wani yanayi, musamman kananan kasuwar ke zuwa dannan kasuwanni. Dawowa da waɗannan al'amura zai taimaka matuƙa gaya wajen ƙara bunƙasa tattalin arzikin jihar Zamfara da kuma walwala. Muna roƙon Allah ya sa haka shine sanadiyar ƙara kawo zaman lafiya a jihar mu ta Zamfara.
Sani Shaibu Malumfashi, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi da wannan rahoton. Gwamnatin Tarayyar Najeriya na ɗaukar matakan ƙara samar da shinkafa a cikin ƙasar. Ministan aikin gona a Najeriya Dr. Muhammad Abubakar shi ne bayyana haka a wani jawabi da aka karanta a madadinsa a yankin kudu maso yammacin Najeriya. Wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da rahoto akan wannan batun.
A kokarin da take yi na bunƙasa noman shinkafa da samar da isasshen shinkafar a ƙasar nan, gwamnatin tarayyar Najeriya za ta samar da wata katafariyar ma'aikatar shinkafa, wato rice mill a Najeriya. Ministan aikin gona na Najeriya Dr. Muhammad Abubakar ne ta bakin daraktan ma'aikatar aikin gona a shiyar kudu maso yammacin Najeriya Mrs. Abimbola Oguntoyi ya ce idan an kammala ma'aikatar za ta samar da ɗaruruwan ton-ton na shinkafa a Najeriya. Dr. Dr. Muhammad Abubakar yace domin kaucewa lalata albarkatun gona da yankan daga kiga wannan kalubale sun bullo da shirye-shirye iri daban-daban masu amfani ta yadda za a inganta hanyar samar da abinci mai nagarta ta yadda zai gamsar da kasuwannin gida da na waje. Ministan aikin gonar na Najeriya dai yana magana ne a wajen baje kolin kayan gona ciki har da shinkafa a birnin Akure jihar Ondo da yake jawabi a wajen taron gwamnan jihar Ondo wanda mataimakinsa ya wakilta Loki Aida cewa yace a hada doka da dokar hana kiyo da gwamna ya sanya wa hannu nan ba da dadewa ba ta yadda manoma da kayan abincin su za su ci gaba a gonaki idan aka yi haka duk wani rashin abinci zai zama labari. Yace rikicin manoma da makiyaya zai rage kuma duk waɗanda suke a wannan taro manoma ne sun san abinda nake nufi. Daya daga cikin mahalarta taron Mr. Dakpo Ige ce ya kamata a yi nazarin rage girbin kayan gona kafin su nuna. Mr. Dakpo Ige yace ya kamata a dubi yadda za a rage saurin girbin kayan gonar ta yadda za a samu kayan abinci wadatacce iri-iri a sassa daban-daban na Najeriya. Mahalarta taron baje kolin kayan gonar dai sun buƙaci gwamnatocin tsakiya, jahohi da ƙananan hukumomi da su ɗauki matakan kawo zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma, kana su gyara hanyoyin mota don samun sauƙin fitowa da kayan gona bayan an girbe su. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla gaida na Tambuwal. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za ku iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga sarfilu da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Rashin kyautatawa mutanen da suka sadaukar da rayukansu domin kare kasarsu da al'ummominta abu ne da cikin sauki ka iya haddasa rashin kwanciyar hankali, cin hanci da rashawa da ma uwa uba rashin mutunta doka da oda. A duk kasashen da suka ci gaba, aikin 'yan sanda aiki ne da ake dauka muhimmi wajen tafiyar da al'amuran yau da kullum. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Kumel. Kula da jami'an 'yan sanda musamman a ƙasa irin Najeriya abu ne da ya zama wajibi idan har ana son samar da zaman lafiya tare da kawar da cin hanci da rashawa da kuma tabbatar da cewa ana bin doka da oda. Tun lokacin da shirin ciki da gaskiya ya samu ƙorafe-ƙorafen jami'an 'yan sandan Najeriya waɗanda suka har azumin da suke aiki yanzu da kuma waɗanda suka riga suka yi ritaya. Wannan shiri ke bin masu ruwa da tsaki a harkar 'yan sandan Najeriya domin neman hanyar samar da sauyi. A makon da ya gabata ne muka kawo muku shugaban kwamitin 'yan sanda na Majalisar Wakilan Najeriya, Honorable Usman Bello Kumu, wanda ya tabbatar da ƙorafe-ƙorafen da ake yi tare da bayyana wasu hanyoyi da suke ɗauka don samar da sauyi. A yau kuma mun tuntuɓi takwaran aikin Kumu, wato shugaban kwamitin fansho na Majalisar Wakilan Najeriya, Honorable Kabir Alhassan Rurum, inda muka fara tambayarsa ta wace hanya za a iya shawo kan matsalar fanshin 'yan sanda.
To alhamdulillah, na farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala. Babban al'amarin da ya kamata a fuskanta wajen gyara wannan muhimmin bangare na 'yan sanda musamman haƙƙinsu na fensho shine gyaran dokar da ta kafa wannan tsari, duba da yadda al'amuran suke kasancewa. Saboda idan ka duba da sojoji suna fama da irin wannan matsaloli, amma yanzu kusan gaskiya matsalolinsu sun lagu sosai sosai, kusan za a ce in ba a ce 100% ba yanzu dai da wahala ka ji soja ina kuka akan magana fansho sakamakon tsari da aka yi da ita hukumar sojoji ita ce ka chokan take da alhakin gudanar da sha'anin fansho din mutanen ta gabaki daya. Sai wannan tsari ya kamata dama ko muna tunanin yadda za mu kullowa al'amura don mu ga an gyara wannan doka wacce ita ma za a zo a bani tsarin da zai kasance hukumar ɗan sanda ta kafa ɓangaren fansho naka na kanta wanda za su dinga gudanar da aikin nan kamar yadda muke da su a sauran sassan ma'aikatan gwamnati kamar DSS sun suka da akwai DSS pension akwai army pension akwai pension na ɓangaren DIA su ma Defense Intelligence Agency da kuma NIA National Intelligence Agency dukkanin waɗannan sassa na masu farin kaya da kuma masu ɗamara su suke gudanar da harkarsu da kansu wani department ne suke yi da yake kula da wannan aiki sakamakon ƙarfi da doka ta ba su. To ina ganin gaskiya matuƙa an ba ni tsarin aka ba hukumomin ƴan sanda musamman waɗanda suke ritaya za su gaba da shiga cikin damuwa domin ina da can duk ɗan sanda da irin ritaya daga 2018 zuwa yau ina ga hanyar da ba ni aka biya shi haƙƙinsa saboda irin matsaloli da kuma da al'amura suke lalacewa wannan haifar da cewa ɗaya daga cikin dalilan da ya sa kwanaki a majalisar ƙasa muka gabatar da ƙuduri na a tabbatar da shi an yi duba shokar akan dukkan abubuwan da suke shafa a wannan ɓangare na fensho wadda mun yi kira taro na public hearing wato taron gangamin al'umma kowa ya zo ya faɗi irin abin da yake ganin yana damunsa a ɓangaren da yake. To wannan a kansa muke Allah cikin ikonsa mun kusan gama kenan aka shiga wannan ibtila'i na COVID-19 wanda ya wajen wata uku ana cikin wannan matsala ita ce ta haifar ba don haka ba da tun tsare-tsaren mu ya bayyana da tun an bi sakamakon wannan bincike da kuma wannan aiki da gwamnati nawa yake yi domin a ga an sauƙaƙa al'amuran fansho gabaki ɗaya ba ma kawai na 'yan sanda ba na kowane sassa domin mun gayyaci dukkanin masu ruwa da tsaki sun zo sun ba da tabbashi da kuma albarkacin bakinsu su ma ko mutanen da suke hada-hada da kuɗaɗen 'yan fansho mun gayyace su. Wadda a wannan lokaci waɗansu sun samu halatta wasu ban samu halatta ba shi ne muka ittifaƙin da a fata gayyatansu domin a tabbatar da cewa kowa an tabbatar da gaskiyar lamari akan abin da yake faruwa amma Allah cikin ikonsa ya jarumci duniya da wannan ciwo na COVID-19 shi ne ya haifar da matsala wadda har yanzu al'amura ba su daidai ba. To wannan shi ya haifar mana amma da zarar al'amura sun kankama kuma an ci gaba da zirga-zirga da harkoki in Allah yarda kwamitina da 'yan kwamitina a shirye muke mu tabbatar da cewa an gyara an yi abubuwan da ya kamata ko majalisar tarayya ƙarƙashin shugabanmu Feri Bajaberila a shirye take ta kawo dukkan wani irin tsari wanda zai tabbatar da cewa al'umma ana biyan su haƙƙinsu a lokacin da ya kamata a ce an biya su bayan sun bar aiki.
Yawwa, to wannan shi ne abin da yake gudana yanzu. Kabiru, a tasu abin da za mu duba kusan a farkon amsa wannan tambayar ta nuna kamar 'yan sanda ba su da takamaimiyar hukuma da suke kula da harkokin fanshin su ba kamar sauran hukumomi da ka lissafa abokan aikin su ba da suka hada da DIA ko su DSS da sojoji da sauransu. Me kake nufi da wannan don a hirarraki da muka yi da su kamar sun nuna akwai wasu hukumomi da suke ba da fansho din amma suna korafin cewa abun baya tafiya daidai ne?
Ai akwai ai shi ne nake gaya maka yanzu misali idan ka ga ɓangaren sojoji na zazzara ne guda yake kula da wannan harka idan ka ga sassanin da ka sani na farin kaya da kuma na masu kaci za ka tarar sabin ofisa ne wadda aka ɗora masa amana alhakin kula da wannan sassa amma ɓangaren aikin fensho na 'yan sanda za ka ga al'amuran ba haka suke ba. To wannan nake ganin shi ne abubuwan da ya kamata a duba domin yanzu haka ma akwai da suka kawo koke ko petition ko ƙara akan irin abubuwan da yake faruwa a wannan ɓangare wadda wannan shi ne nake ganin lallai shi ne babban al'amarin da ya kamata a duba kamar da kowane ɓangaren jami'an tsaro aka ba su damar haƙƙin ko suke cin gashin kansu akan wannan al'amura su ma ina ganin lallai suna da haƙƙin 'yan sanda na ƙasar nan duba da irin balahira da kuma sadaukar da rayuwarsu da suke yi wajen kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ya zama wajibi su ma a ba su dukkan wani haɗin kai da goyon baya wadda kuma kwamiti na a shirye yake za mu biye da za mu yi mu gaskiya Allah ya da mun fitar da su daga cikin wannan ƙangi da suke ciki da izinin Allah.
wato ma'ana za a iya kokari a ga cewa an kafa hukumar da watakila wani tsohon jami'in 'yan sanda su ma zai samu ya jagorance ta, don saboda wato abin da ya shafi ka za ka fi mai da hankali a kai irin wannan tsari kike nufi?
Wannan tsari shi ne ke nufi ba wai tsohon wanda irin ta ba, a'a ma'aikaci a ai department ake bangaren sashi ake yi guda makula da al'amuran fansho na wannan a bangare, idan a bangaren sojoji ne akwai military pension board. To wannan shi ma shi ne ke ganin a iya tunani na hanyar da za a fa zama mafi sauki da ma an ce mai ɗaki shi ya san me yake masa yayi. Idan aka samu wannan dama ina ganin cewa in Allah da matsala za ta kusan zuwa ƙarshe. Kuma kamar yadda na gaya maka muna duban yadda za a tsara dukkanin al'amarin da ya shafi wannan bangare na maganar pension. Domin matsalolin jinjin suke kowane bangare ka ɗauko akwai matsaloli irin nasu. Akwai bangarori daban-daban a matsayin yadda magana ake kan maganar fansho na 'yan sanda, shi ne ke gaya maka a iya fahimta ta a matsayin na shugaban wannan bangare. Akwai babban aiki, akwai aikin da ya kamata da mu da hukumomin 'yan sanda na yanzu musamman shi mai girma state general na 'yan sanda, lallai ya zama wajibi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe guri ɗaya a yi tunanin hanyar da za a bi a ga cewa an fitar da su daga cikin wannan yanayi da suke ciki.
Shugaban kwamitin fansho na Majalisar Wakilan Najeriya kenan Honorable Kabir Alhassan Rum, idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar. To yanzu a madadin Nasir Adam Elikaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku, ni Sarfi Hashim Gumal daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Sarfilu, yanzu kuma ga baballe ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 ta afko a yankin Amazon mai nisa da ke arewacin ƙasar Peru jiya Lahadi, kuma an ji ta har zuwa Lima da ke tsakiyar ƙasar, inda ta lalata gidaje 75, amma ba a samu rahotannin mace-mace ba. Cibiyar nazarin ƙasa ta Peru ta ce girgizar kasar na da zurfin kilomita 131, kuma girgizar kasar ta kai nisan kilomita 98 daga garin Santa Maria de Niba na lardin Condoconqui. Hukumar kula da iyakokin tarayyar Turai za ta tura jirgi da zai rika sintirin sa'o'i 24 a rana a gabar tekun Channel domin saka ido kan yanci rani da ke tsallakawa. Kasar Faransa ta sanar jiya Lahadi bayan da ta nemi taimakon abokanan hudarta na dakile safarar mutane. Ministoci da ke kula da bakin haure daga kasashen Faransa da Jamus da Holland da kuma Belgium sun hada a tashar jiragen ruwa ta Calais a arewacin kasar Faransa jiya Lahadi, kwanaki hudu bayan da aka samu wani hadari mai muni wanda mutane 27 suka nitse a Channel. Jami'an kiwon lafiya na kasar Holland sun fada jiya Lahadi cewa mutane 13 da suka isa kasar kwanan nan a jirage daga kasar Afirka ta Kudu suna dauke da Omicron sabon nau'in coronavirus mai saurin yaduwa. Fasinjojin suna cikin rukunin mutane 61 waɗanda suka kamu bayan isar su Amsterdam a ranar Juma'ar da ta gabata. Sanarwar tana zuwa ne jim kaɗan bayan kasar Australia ta ce an samu fasinjoji 2 waɗanda suka kamu da sabon nau'in da suka isa Sydney kwanan nan. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ana buƙatar sabunta ƙoƙarin hana yaduwar coronavirus, yayin da masana kimiyya suke ta kai kawo don tantance haɗarin da ke tattare da sabon nau'in cutar Omicron. Ƙarancin adadin waɗanda suka yi allurar rigakafin, haɗi da gajiyawar jama'a kan matakan kariya, suna jefa ƙarin mutane a Afirka cikin haɗari.
To masu sauraro da takaitattun labaran duniyar kenan muka kawo ƙarshen wannan shiri a wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri daga nan birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Jumbe Hamza da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan safiyar, Baba Yakubu Maƙeri, nake cewa a huta lafiya. sai mun haɗu anjima da hantsi. Salamu alaikum.